Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma a sashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da kuma Dalol. Sai kuma Alpha Radio dake kuma sun Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma dai ni ce Safinatu Sada Sodangi daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Badla dan mai suru da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger ta ce tana tafka asarar kuɗi kimanin naira miliyan 200 a duk kowane ƙarshen wata a sakamakon ma'aikatan bogi da suka yi katutu a jihar kamar yadda aka saba duk ranar Juma'a zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa dake ci muku tuwo a ƙwarya lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655 sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga ƙasar Kamaru amma kafin nan ga labaran duniya
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ba za ta tura kowane ba Amurka zuwa kasar Russia domin yin tambayoyi akan tuhumar da hadar fidda kudade ta barauniyar hanya ba. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya bugaci masu binciken Amurka su je birnin Moscow su yi wa jami'an birnin tambayoyi akan batun katsalandar zaben Amurka na shekarar 2016 da ake zargin Russia da aikatawa ciki har da tsohon jakadan Amurka a can Russia din kana ita kuma Russia ta yi wa wasu jami'an Amurka tambayoyi Shugaban Amurka Donald Trump ya kira bukatar Putin a wurin taron kolin Amurka da Russia a Helsinki bukata mai muhimmanci amma a hira da wannan gidan radio na murya Amurka yayi da Pompeo a jiya Alhamis yayi fatali da wannan batu na cewa Amurka ta bada ƴaƴanta domin Russia ta yi musu tambayoyi Amurka ta tabbatar da laifi a kan wasu jami'an Rasha guda 12 na aikata kutse a kwamfutocin kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar Democrat. Rasha ta buƙaci rukunin masu binciken Amurka su yi wa waɗannan jami'an tambayoyi. Kana daga bisani ita kuma Rasha ta yi wa jami'an Amurka 11 tambayoyi. Ciki har da tsohon jakadanta Michael McFaul. Wannan batu na baiwa gwamnatin wata ƙasa damar yi wa jami'an diplomasiyya Amurka tambayoyi ya so saran wasu 'yan Republican a majalisun ƙasar. Shugaban Demokradiyyar Jamhuriyar Congo Joseph Kabila ya ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan Disamba, amma kuma bai yi wani ƙarin bayani game da shirin saka zaben ba. Shugaba Kabila ya yi wannan jawabi ne ga al'umma ta talabijin ɗin ƙasar a jiya Alhamis, inda ya tabbatar da cikakken mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar. Sai dai 'yan adawa sun bayyana shakkunsu cewa zai nemi ya ci gaba da ɗarewa bisa mulki. Patrick Moye ɗan majalisa na jam'iyyar adawa ta PALU ya ce a fahimtarsa. Dokokin ƙasa sun baiwa shugaban ƙasa damar mulki tsawon wa'adi 2, a dan haka yake ganin Kabila zai iya shiga takara. Wa'adin mulkin Kabila na 2 a matsayin zababben shugaba na ƙarewa ne a shekarar 2016, amma tashe-tashen hankula da ayyukan 'yan bindiga da matsalolin shirya zaɓe sun sa an dakatar da gudanar da zaɓe har sau 2. Kabila ya jagoranci Congo Kinshasa tun lokacin da aka kashe mahaifinsa Laurent Kabila a shekarar 2001.
En 3 jours, nous avons pu lever plus de 20 millions de francs CFA. Donc, je peux vous dire qu'au moment où nous déposons les 30 millions, il y a même un reliquat. Et si c'est en cette période, si vous vous doutez bien que c'est pour le versement du cautionnement de 30 millions de francs.
To jama'a gafarce mu. ƴan adawar ƙasar Kamaru sun gaza gabatar da ɗan takara ɗaya tilo da zai iya fafatawa da shugaban ƙasar Paul Biya wanda ya kwashe shekaru 36 yana mulkin ƙasar. ƴan takara 28 za su fafata a zaben shugaban ƙasa na ranar 7 ga watan Oktoba wanda ake sa ran Biya zai lashe. Mai karancin shekaru cikin ƴan takarar zaben ranar 7 ga watan Oktoba, ɗan jarida ne mai suna Kabra Libi. Kafin ya gabatar da sunansa a matsayin ɗan takara, ɗan shekaru 38 ɗin ya ce yana tantama ko zai iya yin takarar, saboda shi kadai ba shi da kuɗin da hukumar zaɓe ta buƙaci daga kowane ɗan takara, wanda ya kai dalar Amurka 60,000. Ya ce sai dai ya nemi magoya bayansa su taimaka masa.
En 3 jours, nous avons pu lever plus de 20 millions de francs CFA.
Yace ya tabbatar da shi ne ɗan takara ɗaya tilo da yake da ƙarfin fafatawa da shugaban ƙasa mai ci wato Paul Biya, saboda ya yi ƙoƙari ya samu wannan kuɗi dala 60,000 a hannun magoya bayansa tsakanin kwanaki uku. Ya biya hukumar zaɓe kamar yadda dokokin ƙasar suka buƙata daga kowane ɗan takara. Ƙasar kamar tarihi tana fama da hare-haren mayakan Boko Haram da ƙungiyoyin awaren ƙasar na yankunan Ingilishi guda biyu da kuma rikicin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ke shigo mata. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun Koriya ta Kudu ta yi wa tsohuwar shugaban ƙasar Park Geun-hye ƙarin shekaru 8 na zaman gidan yari a yau Juma'a, akan laifukanta masu alaƙa da zaben 'yan majalisar dokoki a shekarar 2016.
Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, gwamnatin jihar Niger ta ce tana tafka asarar kuɗi kimanin naira miliyan 200 a duk kowanne wata a sakamakon ma'aikatan bogi da suka yi katutu a jihar. Ga rahoton Mustafa Nasir Batsari.
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce tana tafka asarar kimanin naira miliyan 200 a duk kowane ƙarshen wata a sakamakon ma'aikatan bogi da suka yi katutu a jihar. Shugaban hukumar kula da harkokin ma'aikata na gwamnatin jihar Niger, Alhaji Shehu Galadima, wanda ya karbi wata lambar yabo akan yaƙi da cin hanci da rashawa a tsakanin ma'aikatan da wata ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta bashi, ya ce a halin da ake ciki ma sun samu nasara, har wata kotu a jihar ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 8-8 ga wasu jami'an gwamnatin jihar guda biyu da aka samu da laifin buga takardun ƙarin girma na bogi ga ma'aikatan gwamnatin jihar Niger, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Abin da haka nan dai matsayin da muke da shi shine lallai dole kowa ya gane gaskiya mun shiga cikin wani hali, a koma mu gaskiya, a koma mu Allah.
Batunta asarar da gwamnati ke yi sakamakon takardun aiki.
Ana asara da yawa gaskiya, za a da yawa sosai. In an za a gyara wa abubuwa dole a gyara, saboda kuɗin da ake hasara ya yi miliyan 200 a kowane wata, in za a bi shi daidai za a yi.
To ita ma dai ƙungiyar kwadagon jihar Niger ta tabbatar da cewar akwai ma'aikatan bogi sama da 1,000 da aka gano a lokacin da gwamnan jihar ya sanya su aiki a cikin wani kwamitin bincike da har yanzu ba a bayyana rahotonsa ba, kamar yadda shugaban ƙungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yahaya Idris Indaku ya yi mun bayani ta wayar salula.
Mun samu fiye da 1,000 da sun bar aiki, wasu sun mutu, wasu sun je wani sakaman ko wani sarrafa fasada, amma suna yan a payroll na gwamnatin jihar Niger.
Wato maganan da shi chairman na Civil Service Commission kaman akwai alamun gaskiya kenan.
A'a, akwai alamun gaskiya, akwai. Da don lokacin kudin da na mutanen ma'aikatan jihu da kudin da alawan da ma'aikata suna ci wanda ba kamata suke ba, mun samu wato kowace wata ana kan gwamnatin jihar Niger da miliyan 266 kowace wata.
A yanzu haka dai a nan jihar Niger hankalin jama'a ya tashi akan wannan bayani, ga abinda ɗaya daga cikinsu ke cewa.
Sunana Malam Umma Kolo. Ni ne babban darekta na shirin talaba matasa na jihar Niger. Wannan labarin da muka samu mukan mabun ya ta mana da hankali, saboda irin wannan kudade aka ce miliyan 200, wato in kai tunanin irin abubuwan da za a iya da wayannan kudade dole hankalinka ya tashi.
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya.
A gaida Mustafa Nasiru, in an jima kadan zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Babu wani maudu'i da muka saka a yau, saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kafin nan a shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-6555.
To salamu alaikum, muna da kira daga Oshin, da wa muke magana?
Uzeri ya Usaniya Kano.
To malam Uzeri, muna jinka.
To wanne muke fatan alkhairi ne?
To nagode.
To like yayi.
Amin amin.
Aiwa Allah ya tsare ku.
Amin.
Ina jin dadin ai amman shiririkan da kuke.
To mun gode kwarai.
Kuma ina sauraron ku kode yaushe, amma bana samun
Allah
sarki.
To baka da wani ra'ayi da kake son ka bayyana a yau? Baka da wani abu da ke ci maka to a ƙwarya?
Yau dai bani da wani ra'ayi, ne muku dai fatan alkhairi.
To mun gode kwarai.
Yawwa, sun ga Allah, huta lafiya.
To mun gode.
Kana ba.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke magana daga Taraba?
Muna magana da Malam Musa MD Kofa mai sayar da mashin dake Taraba a ranar ba mai fasanya.
To Malam Musa, muna jin ka.
Yawa, to ina mun godiya, kullum na neman ku dai, ina kiran ku bana samu ku, amma yau Allah ya na same ku.
To mun gode kwarai. Menene ra'ayinka a yau?
To ni yanzu na dawo kenan, amma ban ji a kan menene bane dama.
To a yau ranar da zaka iya bayyana duk abin da ke ci maka tuwo a ƙwarya ne, babu wani maudu'i da muka sa yau. So me ke ci maka tuwo a ƙwarya yau, me kake son kai magana da shi a yau?
Okay, to shine matsala, shine muna addu'a wa shugaban ƙasar mu, Allah ya kara miki lafiya, da kuma Allah ya bashi lafiya, ya kara gyara mana Najeriya shi gaba, da kuma wanda suke yawan bafata mana yara, kamar yara ya bata gari, su ma gwamnati ta yi kokari a kan su, a samu dan dakile su, a samu zaman lafiya, da kuma faɗa makiyaya da manoma, manyan mu, shugabannin mu, ƴan siyasar mu, daina sa siyasa.
To mun gode kwarai.
Allah ya yafi.
To mun gode kwarai. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
To da wa muke magana daga Jigawa?
Da Sani Hefta ne.
To muna jin kamalan Sani.
Karamar kuma su da tankar Jigawa state.
To muna jin kamalan Sani.
wato abin da nake godiya ta ce zan yi ka
to
ga mai gurma gwamnan abin nan gwamnan jihar Jigawa
to
Alhaji Badalla Abubakar yanda ya kokari ya hada mana kan wasu manyan jigajigan shaka namu wannan rabu ya haya da kuma Ibrahim Hannunji ba gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske wanda da ana samun rigingimu sanda din cewar kowa yana da ɓangaren sa daban
to mun gode kwarai
hello
salamu alaikum
wa alaikum
salam wane ne daga Kano salamu alaikum to mun rasa wannan kiran daga Kano jama'a muna dai akan layin alamar tarawa 1202205655 wane ne daga Kaduna
ya barka da yammaci
yawa barka ka dai da wa muke magana
sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasu a Kaduna tarayyar Najeriya
to malam Murtala muna jin ka
to abin da ke tafe da ni shine cewa sakin da ya wuce dan Balci commander ya zo gidan radio a Kaduna ya yi fira kuma ya kalubalanci Buba Galadima kuma bai zo Buba Galadima muna saurare zai kare kansa idan bai zo ba abubuwan da aka faɗa a kansa ya zama to gaskiya kenan gaskiya kuma muna ba shi shawara kar ya kare faɗan wani kalma a cikin harkar siyasa in dai kishin arewa ne unguwa maso har sai ya zo ya kare kansa sannan kuma muna kare kira ga gwamnatin tarayya da na jihar Kaduna akwai mutanen da tun farko da su ake kafa APC nan kuma har yau din nan ba su daina tallata muradi kyakkyawan muradi da wannan gwamnatin APC ba amma kuma mu har yanzu ba mu ga gwamnati ta fara jan su tana neman shawara gurin su ba irin su Barista Lere irin su Barista Elzubairu irin su Dr. Nagabu malami a jami'ar Kaduna da kuma Mejo duk dai suna nan da yawa to muna kira da babban murya ya kamata mutanen nan a ce an kira su suna ba da shawara a cikin gwamnatin jiha ko na tarayya da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode kwarai malam Mutsalam har yanzu dai muna da kira daga Kaduna salamu alaikum
salamu alaikum haja ina wuni
lafiya kalau da wa muke magana
Muhammadu Gani Jagini ta shakar man hukumar jama'a local government
to muna jin ka malam Muhammadu
ni wanda yake da mu yake shin mutum kwarya game da wannan siyasa da muke ciki yanzu shine mahawarin da ƴan siyasa mu na arewa suke yi bana jin daɗin sa tunda ba za ka ji ana ta mahawara a arewa amma a kudu ko a yamma misalin a ce Lagos ko kuma Ibadan a ce an samu wasu masu mahawarin junan su haka babu amma sai mu nan arewa ka ji wannan ya kushe ma wannan wanda ya kushe ma wannan gaskiya abin baya mun da
to malam Muhammadu wata shawara za ka bada
ƴan arewa shawarar zan bada shine su hada kawunan su a gyara kasa yi matalakawa aiki kawai tsakanin da Allah fi sabillahi kuma kowa da tsoron Allah ko ta ranar za a waye gari ba shi to waye abin da zai zama to alheri a gaban insha Allah
to mun gode kwarai malam Muhammadu mun gode to da wa muke magana daga Sokoto
da mun magana da Muhammadu Sani Ohun Marka Sokoto
to malam Muhammadu muna sauraron ka
to ni da Muhammadu ne nake da ne na ji dadin da Allah ba sa anas na same ku saboda ina kira ne ga masu fatikakken matan Chibok to sa adalci ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari saboda ga shi a halin yanzu an kama mutane da aka ce wajen sun kai mutum 20 da wani abu wanda har da wanda suka sa hannu wajen kama ƴan matan Chibok to sa'in kuma ai gwamnati ita idan tana abu ba wai kama ta rana sai illa dai za ta bi a hankali kuma har kuma ga sakamako an so mu samu don haka muna kira gare su mu da su mu yi ta'addu'a waɗannan yare da an kama Allah shi sa a fitar da su lahiya kuma Allah ya sa a gano su kuma a sami waɗannan su kai wannan abu da su
to mun gode kwarai muna da wani kira daga Maiduguri salamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
to da wa muke magana
daga Maiduguri Adamu wannan ne kayan mota na Maiduguri
to malam Adamu muna jin ka
wallahi mutanen mu nan manyan mutanen mu nan ai hakuri a yi wannan gwamnatin nan su yi aiki tare wannan mutum ba Allah duk ɗan Najeriya dukkan mu muna son shi kuma gaskiya yana iya kokarin garin mutum ne masu yi ne duk wani abin da ya yi kuskure a jike sai a gyara masa ba sai a zo na gefe ana ta maganganun sannan ba ma jin daɗi. A za wa sallah wannan shi ne maganganun da nake son ba daɗi.
To mun gode ƙwarai Malam Adamu. To ga wani kira kuma daga Sokoto. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
To da wa muke magana daga Sokoto?
Muna magana da Alhaji Buhari dan wuri daga Sokoto.
To Alhaji Buhari muna jin ka.
To abinda ra'ayi na muna kira ga shugaban kasa da shi kira ga gwamnati jihar Zamfara da shi tsaurara matakan tsaro akan kasa ta makautaka su da Sokoto ta tsara kasa ta kuma Sokoto ta samu tsaro.
To wace shawara gare ka
al'amuran da kuna tsaurara irin al'amuran da suke
wace shawara zaka iya badawa wanda zaka za a tsaurara tsaron?
To abinda a kira na gare shi shi shugaban kasa idan har shi gwamnati jihar Zamfara ba ya tsaurara matakai in soja aka abu.
To mun gode ƙwarai. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 4:51. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gasar kakar elifanta wannan shekara makon uku kacal suka rage domin sanin kowace kulubce za ta kare shugabancin kujeran tafiyar gasar kakar wannan shekara. Amma har yanzu dai kulub din Cotton Sport din garwace take saman allon da maki 65, sai mai mata ta biyu ita ce kulub din UMS ta Birnin da maki 51, ta uku kuma ita ce kulub din Bambutu ta garin Buda da maki 47, sai waɗanda suke jallaye ta 16 ita ce kulub in Colombe Labo da maki 36, ta 17 kuma ita ce club din Egay Royal da maki 30, ta 18 kuma ita ce club din Yaford da maki 23. Hukumar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru tana kokari mutaka gaya wajen ganin cewa ta canza al'amuran kwallon kafa a kasar ta Kamaru domin inganta sha'anin kwallon kafan kasar. Coach Umaru ya daga cikin waɗanda suke bayar da shawara a hukumar kwallon kafa ta kasar FIFA.
Abun da yasa manya-manyan masu tafiyar da sha'anin zancen kwallon kamaru suka duba sun gani sun ga cewa da ko yawanci dewa wanda yake equipped in football ba su da kwakwaran wani abun da yake ba su kuɗi saboda ba kuɗi a yake. Sun ga cewa in tafiya ta yi tafiya sai ga yan wasan da suke wasan ma albashin da ake ba su a wata sai ga ekip ba ta biyan su. To shine yanzu sabon tsari suke nema su ga cewa yanzu daga yanzu in ekip ba ta nuna cewa tana da kwari tana da wani kuɗin da ta ajiye a gefe wanda za ta iya tafiyar da sha'anin zancen wasan nan har shekara ya kare ba, ko da za su saura ko su 12 ne da a dace a zaɓi wato masu kwari masu ɗan hali saboda sha'anin tafi domin abun in tafiya yi tafiya sai ka ga a ɗan practice da ake yi ma kan aje a yi wasa sai ga ɗan albashin da ake ba wa 'yan wasa saboda su je suna ɗan shan ruwa wani abin sai ga wani ma ba a ba su ka je yaro ya je wahala ya yi practice ya yi komai ya dawo gida ba dala. Kaga wannan ba kuma muna da suna cewa wai equipe professionnel akan cewa professionnel wato ba su da wani aiki shi kwallo. To baka da wani aiki shi kwallo sannan ba baka dala ya kenan. Ai abun yana da matsala da gaske.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin kasar Amurka ta amince akan bada tallafin gaugawa da taimako ga al'ummomin da ke fuskantar kalubale ko kuma kushiya saboda addinin su ko kuma kabilar da suka fito ciki a yankin gabas ta tsakiya. Shugaban hukumar USAID mai tallafawa kasashen duniya masu tasowa ta Amurka Mr. Green ya wallafa a cikin jaridar Wall Street Journal cewa gwamnatin kasar Amurka ba za ta kauda fuskarta ba akan wannan lamarin sai mutanen da aka zalunta an yi musu adalci kuma sun samu taimakon da suke bukata. Hukumar USAID ce aka dora wa alhakin bada tallafin gaugawa da kuma taimakawa waɗanda aka zalunta saboda addinin su ko kuma kabilar su ciki har da mabiya addinin Krista da Yazidawa. Dangane da hakan ne shugaban na hukumar USAID Mr. Green ya bada sanarwa cewa kuɗi fiye da dala miliyan 60 na dala Amurka ne aka samar domin kawo ci gaba da samun zaman lafiya arewacin Iraki. Mr. Green ya ƙara da cewa kuɗaɗen da aka bada sun taimaka wajen ƙara gina makarantu, asibitoci, tashoshin wutar lantarki, rijiyoyi da kuma taimakawa 'yan gudun hijira komawa gidajensu. Sai dai kuma a lokuta da dama taimakon yakan ɗauki dogon lokaci kafin ya kai ga masu buƙatarsa. Al'ummomi da dama da ke buƙatar taimakon a yanzu haka taimakon bai kai gare su ba domin kaucewa ƙalubale da ake fuskanta wajen bada taimako hukumar USAID. A yanzu haka ta suma ɗaukar matakin kai agaji kai tsaye ga mutanen ƙasar Iraki da ke fuskantar zalunci saboda addinan da suke bi, waɗanda kuma ke cikin matsanancin buƙatar a taimaka musu. A duk lokacin da aka makara wajen taimaka waɗannan al'ummomin da aka zalunta, to fa kamar ana ƙara kusantar kawar da su daga tsoron duniya ne. A ƙasar Iraki wajen kashi 90 na al'ummar mabiya addinin Krista sun gudu sun bar ƙasar shekaru 15 da suka gabata. Wasu ƙauyuka masu dubban dubatun mutane tun shekaru a cikin tarihi yau sun kasance ba kowa a cikin su. Su ma al'ummar mabiya addini Yazidawa na ci gaba da fuskantar irin wannan al'amarin na kisan kiyashi. Yanzu ne lokacin da ya kamata a bada taimako a cewar Mr. Green na hukumar USAID, wanda ya ƙara da cewa Kristoci, Yazidawa da sauran al'ummomin mabiya addinai daban-daban na yankin gabas da tsakiya sun jima suna fuskantar wahaloli da ƙalubale da zalunci na lokaci mai tsawo. Kukansu da kiransu ya kai ga al'ummar ƙasar Amurka kuma yayi dalilin sa ƙasar ta tashi tsaye wajen nuna tausayi da imanin samun mafita akan lamarin. Al'ummomi da ke bin ƙananan addinai da ke ƙasar Iraki da kuma gabas da tsakiya sun dogara akan mu don inganta rayuwarsu, a cewar shugaban USAID Mark Green. Sharhin Murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayanai, kuna iya tuntuɓar ko ku rubuta wasiƙa zuwa editorial VOA Washington DC 20237 USA. Kuna iya kuma karanta wannan editorial akan shafukanmu na gizo www.voanews.com/editorials,
wanda kuma ya kawo mu ga takaitattun labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ba za ta tura kowane ba Amurka zuwa ƙasar Rasha domin yin tambayoyi akan tuhumar hada-hadar fidda kuɗaɗe ta barauniyar hanya ba. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya buƙaci masu binciken Amurka da su je birnin Moscow su yi wa jami'an birnin tambayoyi akan batun katsalandar zaben Amurka na shekarar 2016 wanda ake zargin Rasha da aikatawa, ciki har da tsohon jakadan Amurka a can Rasha din. Kana ita kuma Rasha ta yi wa wasu jami'an Amurka tambayoyi. Shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan Disamba, amma kuma bai yi wani ƙarin bayani game da shirin saka zaben ba. Shugaban Kabila ya yi wannan jawabi ne ga al'umma ta talabijin ɗin ƙasar a jiya Alhamis, inda ya tabbatar da cikakken mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar. ‘Yan adawar ƙasar Kamaru sun gaza gabatar da ɗan takara ɗaya tilo da zai iya fafatawa da shugaban ƙasar Paul Biya, wanda ya kwashe shekaru 36 yana mulkin ƙasar. ‘Yan takara 28 za su fafata a zaben shugaban ƙasar a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ake sa ran Biya zai lashe. Wata kotun Koriya ta Kudu ta yi wa tsohuwar shugaban ƙasar Park Geun-hye ƙarin shekaru 8 na zaman gidan yari a yau Juma'a.
To masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Bello ɗan mai soro
da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni, da injiniya Musa Drake, ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa mu kwana lafiya.